Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri. Da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Babu Yakubu da kanin labarai.
To Baballe, an gwamza kazamin fada akan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar Ukraine, inda dakarun Kyiv ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-hare na kasar Rasha. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya a jiya Litinin don kakabawa Rasha takunkuma da wani bangare akan man fetur nata, a wurin wani taro da ya mayar da hankali akan taimakawa Ukraine da wani shirin takunkumi da kasar Hungary take jinkirta shi. Kana a yau 31 ga watan Mayu ce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ware domin wayar da jama'a akan illolin shan tabar sigari.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa an sako shugaban majami'ar Methodist na jihar Abia a Najeriya, Samuel Kalu Uche, kwana guda bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka yi garkuwa da shi a kudu maso gabashin kasar. Rundunar sojan Najeriya ta karyata wasu rahotanni da ke cewa 'yan awaren ambazoniya da ke rajin ballewa daga kasar Kamaru sun kawo hari wani yankin Najeriya.
Mai yiwuwa kila bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta yi zai fi gaskiya. Dalili ita ta yi shi ne bisa ga masaniya ta fayyace cewa ga iyaka na Najeriya da iyaka na Cameroon. An kai hari a iyakar Cameroon, mazauna waɗanda suke cikin Cameroon ɗin sun yi hijira, sun gudu, sun shigo cikin Najeriya.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An gwamza kazabin fada akan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar Ukraine, inda dakarun Kyiv ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske. A cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin, ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar. Ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. Dakarun Rasha sun shiga birnin, sun katse wutar lantarki, kana sun yanke hanyar sadarwa, kuma garin ya lalace kwata-kwata. Magajin garin Severodonetsk, Alexander Sitruk, yana shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hirar tarho da ya da shi. Adadin mutane da lamarin ya shafa na karuwa a cikin kowace sa'a guda, amma ba mu iya kididdiga waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata ba a cikin faɗan da aka gwamza akan titi, inji magajin garin. Strike ya ce fararen hula 12,000 zuwa 13,000 ne suka rage a cikin birnin, wanda a da yake da mazauna 100,000, suna zaune a ƙarƙashin ginin gidaje da ramuka don tsirewa harin Rasha. A hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar Turai sun cimma matsaya a jiya Litinin don kakabawa Rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur, a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa Ukraine da wani shirin takunkumi da kasar Hungary take jinkirtawa. Takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar Rasha ne kawai, wanda ake shigowa da shi ta teku, wanda ke bada damar keɓance shigowa da mai na bututu da ɗan lokaci. Shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi 2/3 na man da ake shigowa da su daga Rasha. Sabbin jerin takunkuman za su kuma hada ne da dakatar da kadarori da kuma hana tafiye-tafiye akan ɗaiɗaikun mutane, yayin da babban bankin kasar Rasha Central Bank za a cire shi daga shirin SWIFT, babban tsarin hada-hadar kuɗi na duniya, wanda a baya kungiyar tarayyar Turai ta haramta wa wasu ƙananan bankunan Rasha. Za a hana manyan gidajen watsa labarai guda uku mallakar gwamnatin Rasha watsa shirye-shiryensu zuwa cikin tarayyar Turai. Michael ya ce sabbin takunkuman, waɗanda ke buƙatar goyon bayan dukkanin ƙasashe 27, za a amince da su bisa doka nan da ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Rajin 31 ga watan Mayu, rana kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ware a duk shekara tun shekara 1987 don wayar da jama'a game da illolin shan tabar sigari. Miliyoyin mutane ne ke amfani da tabar sigari a fadin duniya, har ma da kasashe irin na Afirka. Wakilin sashen Hausa a Maiduguri, Haruna Dauda, ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan rana.
Yanzu dai a iya cewa a wasu garuruwa da anguwanni ana wahala sosai wajen samun tabar sigari, musamman ma na saidawa da ne ta yi karanci a cikin jama'a. Dr. Babu Warugani shine shugaban asibitin koyarwa da ke jihar Yobe, ga kuma abin da ke cewa.
A nan Najeriya ko wata kidi wani bincike da aka yi ya nuna cewa kusan kashi 10 na al'umman kasar nan su ma suna alaka da wannan taba ta sigari.
To ko menene illolin shan taba sigari ga al'umma?
Muka duba cututtuka da taba take kawowa, nan da yawa. Za mu fara da sankara ko kansa, abinda ake cewa daji wani lokaci. Kansa kusan na gabobi daban-daban na dan adam ba kusa yawanci suna da alaka da wannan sanadarai da ke cikin ainihin taba sigari, abinda ake ce musu carcinogen a Turance. Waɗannan sanadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji ko kuma na huhu, musamman ma na huhu da na makogoro da na harce. Kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa sanadarai da suke ci. Na biyu, suna iya haddasa hawan jini, suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare daya na mutum ya daina aiki, kaga stroke. Idan mutum yana da hawan zai iya kawo. In mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa. Yana iya kawo bugun zuciya, abinda ana cewa heart attack da sauransu.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rahotanni na nuni da cewa an sako shugaban majami'ar Methodist na jihar Abia a Najeriya, Samuel Kalu Uche, kwana guda bayan da wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba suka yi garkuwa da shi a kudu maso gabashin ƙasar. An yi garkuwa da Samuel Kalu Uche ne a ranar Lahadi tare da wasu manyan malaman coci guda biyu akan wata babbar hanya a yankin Onumochi da ke kudu maso gabashin jihar Abia. Wakilin Mulamida Abubakar na bin diddigin wannan lamari, ga kuma rahoton da ya hada mana kan wannan lamari.
Yan bindiga dai da suka sace shi tare da wasu mutane biyu da ke kare lafiyarsa a jihar Abia a baya-bayan nan, wani ganau a jihar ta Abia yayin garkuwa da Bishop din ya bayyana cewa suna cikin tashin hankali. Yana cewa ne sunana Dr. Uche, wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun sace Bishop Samuel Kanu tare da wasu mutane biyu a ƙauyenmu, kuma wannan yanayin ya samu cikin matukar damuwa lokacin da suka yi garkuwa da shi da an samu taimako na gaggawa na jami'an tsaro. To ina ganin da an ceto shi. Shawara ta a yanzu ga hukumomin tsaro da kuma gwamnati shine su ƙara himma. Muna fatar a kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Rundunar 'yan sandan jihar ta Abia ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take na ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. DSP Obanaji shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Abia.
Yes, the incident is confirmed, a very unfortunate one indeed, and the command.
Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Abia tuni ta tabbatar da faruwar lamarin, muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro daban-daban domin ganin an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai a yanzu na ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari. Farfesa Yahaya Tanko Baba wani malami ne a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullun.
Abinda za mu iya cewa yanzu irin lalacewa ko taɓarɓarewa na tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan yana kawai nuna manuniya cewa ƙasar a sake take, saboda za a iya yin fashi yanzu ko ɗauke mutane yanzu a hanya kaza, za a turo 'yan sanda ko sojoji washegari ko kwana biyu za a ƙara. Shi tsaro wani abu ne wanda ake tsara shi. Za mu iya cewa waɗannan mutanen da ke ta'addanci suna kamar cin karensu ne ba babbaka. saboda suna da yakinin cewa duk abin da su yi da wahala jami'an tsaro ta iya far musu ko ko wajen aikata laifin ba su tsoron ma za su iya rasa rayuwarsu. Ita gwamnati ko kuma jami'an tsaro suna da naƙasu ainun wajen samun bayanai na sirri.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin, hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar COVID-19. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar COVID-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa, lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. Wasu kwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da WHO su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da ƙyan dambiri. Kudirin wanda aka zantar bai daya a taron shekara-shekara na hukumar zantarwa mai mambobi 34 zai kafa wani sabon kwamiti na dindindin a kan rigakafin gaggawa da shiryawa da kuma kai dauki ga bukatun lafiya don taimakawa wajen magance wasu kurakurai da ake ganin an yi su a baya. A ƙarshe, hukumomin ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wani gagarumin katanga da ke kan iyakar ƙasar da Turkiya, kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar Turai domin gina wannan katangar. Notis Mitarachi, ministan kula da harkokin ƙaura, ya ce za a tsawaita katangar ƙarfe ne daga kilomita 40 zuwa 120, inda za a fara aikin ginin nan ba daɗewa ba a cikin wannan shekara. Mataki ne na gwamnati na ƙara faɗa da katangar a kan iyaka, kuma mun buƙaci taimako daga ƙasashen Turai, in ji Mitarachi yayin da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar Laraba a wani gidan rediyo da ke kusa da Athens. Ministan ya wallafa sautin hirar a shafukan sada zumunta a jiya Litinin, sai dai bai bayar da wani ƙarin bayani ba a kan kuɗin da za a buƙaci wurin gina wannan katanga.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ƙara samun haske dangane da harin da 'yan awaren Ambazonia da ke rajin ɓallewa daga ƙasar Kamaru suka kawo wani yankin Najeriya da suka hallaka wasu mutane. Rundunar sojin Najeriya ta yi watsi da batun shin menene gaskiyar lamari. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Shaidun gani da ido a wani ƙauyen da ke jihar Cross Rivers sun ce mayakan Ambazonia da ke rajin ɓallewa daga ƙasar Kamaru sun kutso ɓangaren yankin Najeriya da ke a jihar Cross Rivers, inda suka farma 'yan uwansu da suka tsero daga can Kamarun. Chief Cletus Obun, da ke zama tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar wannan yanki, ya mana ƙarin bayani.
There are presently a lot of influx of activities resulting from the attack of Ambazonia rebel.
Ya ce akwai ƙaruwar aikace-aikace na hare-haren 'yan tawayen Ambazonia da ke son ɓallewa daga Kamaru a wannan yanki namu, inda suke farma 'yan uwansu da suka gudo nan Najeriya bayan da suka ki shiga yin tawayan. Tunda muna iyaka da su, masu sufurin babura wato yan acaba daga yankinmu da ke kai komo tsakanin kasashen biyu, su ma sun fuskanci harin na yan awaren Ambazonia. Yanzu haka alƙalaman da ke hannunmu kimanin yan Najeriya bakwai ne yan awaren suka kashe.
Some Nigerians were killed in the process.
To tiyaya aka halaka yan Najeriya bayan wannan rikicin bai shafe su ba?
They were not targeted. They were indeed carrying ferrying passengers from the Nigerian side to the Cameroon community.
Ba wai an nufance su da harin bane, su fa ɗan acaba ne da ke kai fasinjoji daga yankin kan iyakar Najeriya zuwa cikin Kamaru. Saboda kan iyakar haka yake sakaka sake ba kaidi. Akwai hanyoyin shiga Kamaru sama da 20 da ba wani jami'i ko daya da ke kula da su. Wannan yasa ɗan Kamaru da ke gujewa rikicin ke tuttudowa zuwa cikin Najeriya, kama daga Umaji kauye mu kenan zuwa Okongo, Bashiu, Danare har zuwa tsibirin Bakasi. Wannan harifa ɗaya ne tak cikin ɗimbin hararen da muke fuskanta kullum.
This attack is just one of the many that have always been going on.
To sai dai kuma Rundunar sojojin Najeriya ta ce ba wani hari da 'yan tawayen Kamaru suka kawo cikin Najeriya. Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Onyema Nwachukwu, ya ce mayakan Najeriya da ke wannan yanki, bayan samun labarin sun garzaya yankin Danare, sun kuma isa harboshin, kuma sun tadda ba wani hari da aka kai a wannan yanki. General Nwachukwu ya ce 'yan awarin na Kamaru sun dai kai hari ne a yankunan Obonyi da Injasha. Dukkaninsu kuma na yankin bangaren Kamaru ne, inda wasu 'yan Kamarun guda hudu suka samu raunuka kuma suka tsallako cikin yankin Najeriya, amma ba wai cikin Najeriya ne aka kai wannan hari ba. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, wanda a baya ya gudanar da bincike a wannan yanki, ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Me yiwa kila bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta yi zai fi gaskiya? Dalili ita ta yi shi ne bisa ga masaniya ta fayyace cewa ga iyaka na Najeriya ga iyaka na Cameroon. An kai hari a iyakar Cameroon, mazauna waɗanda suke cikin Cameroon ɗin sun yi hijira, sun gudu, sun shigo cikin Najeriya. Wurare ne wanda ba wani bambanci tsakaninsu. Haka ɗin kuma yana iya kasancewa, aka san haka shi ma yana iya kasancewa yanzu sun shigo, sun kawo hari, inda suka kawo hari kuma yana cikin iyakar.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
To, amma tun da abubuwa sun yi tsauri a siyasa, naga duba da irin abubuwan da suke faruwa da kuma tabbaci da na samu cewa ba ma a bani takarar gwamna ko mutumin gwamna ba. Hatta ma kujerar da nake kai ta majalisa tarayya ana tunanin ba za a yarda yi wani abu a cikin waɗannan abubuwa ba. Wannan yasa na haƙura da wannan jam'iyya, na koma jam'iyyar NPP.
Zan yi musu a kan ko kuma ba zan gama yarda gaba ɗaya a kan cewa Rajo Nobu ya bar jam'iyyar APC ne saboda ba a ba shi takarar gwamna ba, domin inda da haka ne to da yanzu ya bar wannan jam'iyyar ta kwankwaso, domin ita ma da yaje din ba a ba shi takarar gwamnan ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadunmu da ku a wannan sabon shiri Full na Tsaka Mai Wuya. To, yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suke ci gaba da zaben fidda gwani na 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023, akwai abubuwa biyu da suka fito fili daga abubuwan da muka gani zuwa yanzu. Na farko shi ne yadda ake amfani da kuɗi wajen sayan wakilai masu jefa ƙuri'a, wato delegate. Abun har ya kai su kansu wanda suka ba da kuɗin idan ba su ci zaben ba sukan fito ɓalo-ɓalo, wasu a cikin talabijin, wasu a social media da sauransu, suna neman a maida musu kuɗinsu da suka ba da. Abu na biyu da ya fito shi ne yadda wasu gwamnoni a cikin jihohin Najeriya suke fitowa su ma ɓalo-ɓalo suna zaɓar waɗanda suke so su gaje su bayan sun gama mulkin nasu na wa'adodi biyu na shekaru huɗu, wato shekaru takwas jimilla kenan. Kamar yadda muka sani, galibin waɗannan gwamnonin masu gama mulkin suna niyyar su tafi majalisar dattawa ne. To, wannan naɗin ya faru a jihohi daban-daban, amma waɗanda suka fitowa a fili saboda cece-kucen da ya biyo baya su ne jihohin Kaduna, inda gwamna Nasiru El-Rufa'i ya zaɓo Obasani, da kuma jihar Kano, inda gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna yake so ya gaje shi. To, ko ba ce ba, an san cewa wannan mataki da gwamnonin suka ɗauka ya bar baya da ƙura, domin an samu cece-kuce sosai, kuma da yawa daga cikin 'yan jam'iyyu irin ta APC a can kanan sun barta, sun koma jam'iyyar kwankwaso ta NNPP.
Sunana Shamsu Mai Shadda, ɗan jam'iyyar APC, jam'iyya mai mulki. Mu jama'ar jihar Kano, duk mutumin da yake babako a cikin harkar siyasa ba ya san cewa idan jam'iyya ta zo ƙarshe ana wannan ya koma nan ana kan wannan kuma, domin me harka ce ta biyan bukata. Ɗauki misali, kwankwaso babu irin biyan bukata da samu a jam'iyyar PDP ba. Ita ta yi masa riga, ta yi masa wando, ta yi masa duk sitarar duniya, amma da ya ga bukatar sa ba ta yi su biya ba, ya tsallaka ya dawo jam'iyyar APC a wancan lokaci. Malam shekaru ba irin abin da bai gaya PDP ba, shi ma da ya ga bukatar sa ba ta biya ba, jam'iyyar ANPP ita biya masa kowace irin biyar amma ita shi ya fitar daga cikin ta to yanzu ma ita ce sake faruwa kowa biyan bukatar ce ba bukatar talakawa ce
sunana shi Tisani Marshall daga nan jihar Kano kaga mun ci baya a siyasa tun daga 99 da aka dawo wannan demokradiya ta yanzu sai zama ne ɗan siyasa ba manufa ba aƙida ba ma yanzu da ɗan siyasa ta kace sai ɗan takara daga na ne mutakara ban samu ba sai gobe in tafi wannan jam'iyya ina mutakara duk wanda ka gani ai ba wai ya bari jam'iyya bane saboda zai ci muka a jam'iyyar nan ta gaza ko ta kasa ta yi filin akan abin da jama'a ta zabe ta akai yanzu shekara 24 a Kano ai mutum in go kai wa siyasa kwankwaso Malam Ibrahim Shekarau Dr. Abdullahi Umar Ganduje an zuba kamar yan ban a wannan yayin nan gobe wannan yayin nan su kansu a su uku sun kisa tsaya kawai a zo ana gora kan magoya baya amma su uku kusan duk a hada suke kusan bakin su ne saboda haka kawai talaka ya gane ya tsaya ya tunani ya samu kansa mafita
wannan yasa muke son mu duba wannan matsalar ta nadin da shugabannin suke yi kuma zamu yi amfani da abin da ya faru a Kano daga da wannan ne wakilin mu na Kano Mahmudu Ibrahim Kwari ya gaito mana tsohon kakakin majalisar dokoki ta Kano kuma dan majalisar wakilai ta Najeriya a yanzu wato Honorable Kabir Alhassan Rurum wanda yana cikin jam'iyyar ta APC ya barke ya koma jam'iyyar NNPP ta Kwankwaso bayan da ya kasa samun ita APC ta bashi tiketin tsayawa takarar gwamna sannan kuma a wannan shirin na yau akwai tsohon bakon wannan shiri na tsakamaiwa Alhaji Ibrahim Zakari Salina wanda shine sakataren wato ita jam'iyyar APC a Kano to bari mu fara da jin bayanin shi wato Honorable Kabir Alhassan Rurum kan abin da yasa ya bar APC ya canja sheka
wai menene ya sababa kana cikin kososhin jam'iyyar APC a jihar Kano wadanda ake ji da su kwatsin sai ka fice saboda bukatar ka bata biya bane ta neman gwamna ko kuma ya al'amarin yake
to alhamdulillah kuma da kai wannan tambaya na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara kuma ya nuna min hanya na fita daga jam'iyyar APC na koma jam'iyyar NNPP na addu'a Allah ya sa abin ya zama alkhairi a gare ni da al'umma jihar Kano da kasa baki daya dalilai ne da yasa na yanke hukunci kuma na hakura da wannan jam'iyya ta APC wannan abu ya faru ne sakamakon abubuwa da suka kai suka yi zafi musamman tsakanin na da shugabanci da kuma shugaban gwamnatin jihar Kano wanda akalla yau ne shekara ta 21 tare da shi ba irin abubuwan da ban yi da shi ba an mun nauna da gwamnati mun nauna ba gwamnati kuma al'ummar jihar Kano sheda ne sun san abubuwan da suke ta faruwa tsakanin na da shi da kuma gwamnatin nan a lokuta da kuma a shekaru daban-daban amma Allah cikin ikonsa muka yi ta hakuri ganin cewa mahakurci mu wadace Allah cikin ikonsa abubuwa kamar yadda kai wannan tambaya tunda bukata ta zo ta takara kuma musamman ta shiya ta suka nuna cewa lalle yana da kyau sakamakon an dade yawa da shekara 30 da wani abu bamu taba dana kujerar gwamna ko mutumin gwamna ba wannan yasa al'umma suka bijiro da cewa ya kamata mu zo nema al'umma jihar Kano da ma na kasashe da ne taro suka yi na musamman da tawon mu da dukkan wani masu ruwa da tsaki da yan jam'iyyar APC da ma waɗanda ba su da jam'iyya saboda wannan al'amari ana ganin muhimmin abu ne suka ce fito nemi takarar gwamna a jihar Kano kuma Allah cikin ikonsa bayan an fitar da wannan bukata na sami jama'a gwamnatin jihar Kano na sanar da shi haka aka ci gaba da tafiya to amma sakamakon wannan abu da aka yi sai ya kasance kamar gwamnati da jam'iyya ba su ji daɗi ba al'amura din muna ganin su kamar wasa domin a tunani na a demokradiyya kuma a irin abubuwan da na yi a jam'iyyar nan da kuma mukamai da matsayi da Allah ya sa na taka a ciki na cancanci na tsaya takarar gwamnan jihar Kano a dukkan nau'in da ake nema na a tsaya takarar gwamna a jihar Kano amma wannan ya sa mai girma gwamna ya rufe idonsa aka yi ta abubuwan da bai kyauta a ce haka ne tsakaninmu da shi ba to maimakon a matsayina na wanda nake ganin kimarsa da darajarsa saboda ko da mun bata har gobe ina kallonsa da kima da daraja kuma da mutuntaka ko ba zan iya kallonsa in faɗi wata maganganu waɗanda ba su kamata ba wannan ya sa maimakon dukkaninsu da shugabancin jam'iyya din da shi bangaren gwamnati muna da kyakkyawar mu'amala ta mutuntaka to amma tun da abubuwa sun yi tsauri a siyasa na ga duba da irin abubuwan da suke faruwa da kuma tabbaci da na samu cewa ba ma a bani takarar gwamna ko mutumin gwamna ba hatta ma kujerar da nake kai ta majalisar tarayya ana tunanin ba za a yadda ni wani abu a cikin waɗannan abubuwa ba. To wannan dai tunda abu ne na al'umma, na tuntuɓi mutane, na tuntuɓi al'umma da Kano ta Kudu, musamman waɗanda suka ji suka gani akan ya cancanci Kano ta Kudu ta fito ta nemi wannan takara. Wannan yasa na haƙura da wannan jam'iyya, na koma jam'iyyar NNPP domin mu haɗa kai, kuma domin a kawo al'amura da muke tunanin zai zama nasara a wannan jihar tamu. Kuma a matsayina na ɗan siyasa, wanda idan an kulle ma wata ƙofar, to ƙa'ida nake ƙoƙari ka buɗe wata ƙofar, kuma yanda Allah ya buɗe mini.
Honorable Ibrahim Zakaru Sarina, kai ne sakataren APC na jihar Kano, kuma aka yi maganar fitar da ɗan takara, ku ne masu ruwa da tsaki, duk da cewa ana ta cewa gwamna shi ne jagora, shi ne wane ne da sauransu, amma dai kuna da ruwa da tsaki. Kaji abin da shi honorable Kabiru Alasirurum ke faɗi, kuma gashi zon ɗin ku ɗaya, shiyar ku ɗaya, kuma kuna makwabtaka da juna. Ku ba ku ga muhimmancin cewa Kano ta Kudu nan ta samu takarar gwamnan nan bane a wannan karan, ko a jam'iyyance misali, har ko kuma a fin ƙarfin ku aka yi don haka kawai kuka bari ko al'amura suka gudane da suka kasance?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sallallahu ala nabiyyil karim. Na farko dai, wato ita in ka duba al'ummar jihar Kano, wato jam'iyya, wato state ne wanda da mutumin tsanyawa, da mutumin takai, da mutumin gwarzo, da mutumin gabasawa, wasu ɗaya ubansu ɗaya, addininsu ɗaya, ɗabi'arsu ɗaya, komai nasu ɗaya. To kaga a irin wannan, mu a jihar Kano ka ce wato zaka fito da takarar gwamna akan shiya-shiya, mu a jam'iyyar muna ganin ba daidai bane. Abin da yafi shine
a jam'iyyar ku ta Kano kenan,
a jam'iyyar APC ta jihar Kano. Abu na biyu kuma shine, ba wai ka ce shiyar mu daya ba, wato na ku Kabiru Hulun ubangidana ne, kuma abokina ne, kuma ba wai mun fara siyasar PDP ko APC tare ba, muna tare da shi tun lokacin muna DPN, kaga tun lokacin wato mulkin soja kenan. Amma zan yi musu akan, ko kuma ba zan gama yadda gaba ɗaya akan cewa Right Honorable ya bar jam'iyyar APC ne saboda ba a bashi takarar gwamna ba, domin inda da haka ne, to da yanzu ya bar wannan jam'iyyar ta kwankwaso, domin ita ma da yaje din ba a bashi takarar gwamnan ba, ba a bashi ta.
Amma a baya ai ya ce bayan kun hana shi ta takarar gwamna, kuma ba kuma bashi mataimaki
ba, ni na
ita kanta kujerar da yake kai din ma tana nema ta sulluɓe masa.
A'a, ni na san lokacin da ƴan majalisar tarayya suka haɗu, suka je suka sami wato mai girma gwamna, suka yi masa magana akan Right Honorable Kabiru Alasirurum, kuma iyadda cewa zai maramar baya akan magana wato zama dan majalisar tarayya na wannan guri, kuma har ya ƙara cewa ya san ɗaya da ɗaya mutanen da suka yi ƙoƙari a shiyar su, idan ka ce ɗaya biyu uku huɗu dole sai ka sa da shi, ya ce don haka ya lamunce. Kuma na tabbatar
wani abu mamaki, kana babban sakataren jam'iyya, kana cewa kuma ana magana za a barwa wani kujera, wai aikin naku na jam'iyya an barwa gwamna kenan? Misali bayan magajinsa da aka ce ya zaɓa, har ma sauran kujeru shi yake fayyacewa zai yi?
Wato indai ba su kake ka yaudar kanka ba, wato akan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shi ne shugaban wannan jam'iyya.
To a gaishe ku malamai, a nan za mu ja burkin wannan shiri na farko a yau, sai Allah ya kai mu rana a cewa mu dawo mu duba shin wai me yasa shi gwamna Ganduje ma ya zaɓo gawuna, domin ya gaje shi bai zaɓo wasu ba, me ya gani a wurin gawuna ɗin ne wanda bai gani a wurin sauran 'yan siyasa muƙarabansa ba? Me yasa kuma aka zaɓo Murtala Garo aka ce shi ne zai mara shi gawuna baya? Ba da bayan haka, me yasa a cikin shekaru 22 na demokuraɗiyya da aka yi a Kano ba a taɓa barin yankin matsabar Kudu ta Kano, ko kuma Kano ta Kudu ta samar da gwamna ba, kuma mataimakin gwamna ba ta taɓa samun ba, duk da cewa duk Najeriya ba wata matsabar 'yan majalisar dattawa da ta yi kai daga girma a duk faɗin wannan ƙasa ɗin? To wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba a shiri na tafi. Yanzu dai muna son mu yi godiya ga su baƙin namu, tsohon kakakin majalisar dokokin Kano Alhaji Kabir Alhassan Rurum, da kuma babban sakataren jam'iyyar a can jihar Kano din Alhaji Ibrahim Zakari Salina, sannan da wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya haɗa mana wannan shirin daga can kanan ta Dabo ya cillo mana shi a nan Washington DC. A madadin su duka Aliyu Mustapha sakwatin ne daga Washington din, mun ba ku lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna taya abokin aikin mu Sarfil Hashim Gumal murnar karuwa ɗa na miji da ya samu, wanda aka haifa ranar Juma'a. Allah ya raya shi, amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.